Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za ku mai ji mutanen gizo a voahouse.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Faki tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu magana ne akan haraji. Ke Zara muna tafe da karin bayani a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tattalin arzikin kasa akan wannan batu, sannan kuma ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a, sannan kuma zamu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu.
To ko zaka gabatar da kanka?
Ni ne Dan Juma Abakar, mazaunin Abuja.
To kana biyan haraji na gwamnati?
Zahiri ko mu ne kuma masu biyan haraji, saboda muna biyan haraji, muna yin takardun moto, muna yin driver's license da wasu ɗan abubuwa da ba a rasawa.
To kaman ta yaya kake biyan, wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya?
Yaya muna zuwa ofisu suka kaman office na BIO, office of receptive, don muna zuwa mu je mu biya wannan harajin.
Ta yaya kake tabbatarwa ko kuma kana bibiyan yadda gwamnati take kashe wannan kudi na haraji da kake biya?
To ni ba zan yi san ce ina bibiya ba, saboda in ka bibiya ma you just waste your time, ka bata ma kanka lokaci ne kawai iska, don in ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba, don baka san ma ta ina ake yi kudin ake kashe shi ba, baka san ta ina kudin ake ba abin da za ka fahimta a ciki ko ka bibiya ma.
Sunana Ismail Muhammad, tambayoci mazaunan Abuja.
To kana biyan haraji na gwamnati?
Haraji muna biyan haraji na gwamnati, amma ba na bibiya, saboda ta ina ma za ka fara bibiya? In ka bibiya ma kudin karshe za ka samu aljihun wani yake shiga, mutum daya.
Ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga.
To in ka bibiya ma karshen kudin yana tafiya ne, ka rasa inda ya shiga. So su sosai da suke su shigar da kudin,
amma in ka duba haƙinka ne na dan ƙasa ka bibiya tun da ka biya.
To ai ka sa mai a mota ma ka ce zaka bibiya ka hada da aiki a ƙasar nan, zaka ji da cikin ka ne da iyalin ka da ƴan uwanka da yaranka ko da bibiyan kudin harajin da ka biya. Ai dai Allah dai kawai ya sa mu dace.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Rabi.
To kana biyan haraji na gwamnati?
Kware da gaske muke biyan haraji. Muke biyan haraji.
To kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya?
To idan ka ce za ka bi ma hanya, ka bi ka sanya ake yi da kuɗin nan. Ai kai ka san dama, in dai Allah yi ka talaka a Najeriya, duk abin da ka biya ka bari ma Allah, shi kenan. In ka ce za ka biyo wani bibiya ma ƙarshe ka je ka sa ma kanka hawan jini, ka faɗi ka mutu, gara ka yi haƙuri ka bar ma Allah in ka riga ka ba su.
Eto amma ka sani kuwa yancin ka ne na dan kasa tunda ka biya harajin nan kai bibiya ka ga yadda ake kashi wadannan kudade.
Eh a matsayina na talaka na kuma dan Najeriya gaskiya ni ba ni da wani hakkin da dan yi wani bibiya. Inda Allah ya yi ni ni wani babba ne ko mai kudi Najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka. Duk abin da ka biya kai Allah isa kai umma an zalunce ka can musu yawa tunda dai ba nan ba gida ɗaya bane akwai ɗaya gidan kowa kuma he yaje.
Sunanka?
Sunana Malam Ezekiel mazaunin Abuja.
To Malam Ezekiel kana biyan haraji?
Ina biyan haraji. Ina biyan haraji sosai tunda ina yin driver's license kuma ko na je na sai abubuwa a supermarket da kasuwa yanzu yanda kasan nan take kana biyan VAT. Duka dai haraji ne. To kaga lalle ina biyan haraji.
To amma kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar ku al'umma ƙasa.
To ta ina zan yi bibiya tunda dai a ƙasar nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da zaka je kai bibiyan. Balantana ka san ta yaya ma ake yi amfani da kuɗi. Inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka. Matsalan ma in akwai ofisoshin ma an kaje ba za su saurare ka ba saboda kai ba kowa bane. Kowa san yanayin da kasar nan take ciki. In kai ba wani abu bane in amma in an zalunce ka ko kaga an yi abin da bai dace ba baka isa ka ce kai za ka yi bibiya ko ka yi bincike ba.
Amma ka san cewa ƴancin ka ne na dan kasa cewa kai wannan bibiya.
Sosai ƴanci na ne to amma kaga a nan kasan ai yanayin yanda kasar take. Ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san ƴancinsa ko kuma ƴancin ma tana amfani a wurin shi saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna yayi lallai ana kare ƴancin dan adam ko kuma talaka a ƙasan nan shine babban matsalan da muke da shi amma dai ni na san ƴanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni to amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je kai wannan bibiyan
a dai hukumomi akwai hukumomi inda zaka je ka bincika
to
kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekara shekara 2013 ne ko 14 wanda dan kasa yana da ƴanci ya bincika ko ya nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati
to gaskiya ni abin da zan gaya ma a kashin gaskiya ni dai akwai wuraren da na dan yi aiki a kasan nan wani ofishi wanda na sani muna harkan contract to yanayin yanda naga kasan nan wai ka ce wai zaka bibiya wai don ka san ƴancin ka da kuma yadda gwamnati take kashe kudaden harajin da take karba a wurin talaka ina gaya ma abu mai wuya ne saboda ofishoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kafa in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka ba sa baka lokaci saboda su saurare ka ka san me ne hakkinka to babban matsalan kenan da ake samu a kasar nan
sunanka assalamu alaikum sunana Adam Yunusa ni mutumin takai local government ne mazaunin Abuja
to shin kana biyan haraji na gwamnatin tarayya
ina biyan haraji na gwamnatin tarayya ina biyan haraji na gwamnati ina yin driver license ina canja particulars na bicycle da sauransu in na shiga supermarket na sayi abubuwa akan dora dan naira 1 naira 2 akai sai a ce wannan wai tax ne so abin da ya bani mamaki akwai lokacin da nje canza wasu takarduna na mota a biya yo office sai aka gaya mana aka ce mun an kara kudin insurance akai na saba biya aka ce sai na kara kaza nace saboda na ce wai an kara nace ita insurance menene amfanin ta sai biya nan yace mini amfanin insurance ko zaka samu matsala da motan ka ko accident ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka sai nace haka ne sai yace nace to in haka ne in yana aiki hakan yayi to amma kamar driver license da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tasu ne na kasa kudin ya kamata a ce muna ganin sa a karane mana aiki tunda duka in ka bi bangaren illar revenues in ka bi customs didde ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga ya kamata a ce da wannan kudin ne ake yi wa 'yan Najeriya aiki kuma abin da ya kamata a yi wa Najeriya da irin wannan kudaden nan bawan shine the best mu samu wutan nefa don duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa. Inda zaka je ministry, inda zaka samu mutane mutum 50 suna aiki, to yanzu computer yaro dan shekara 15 ka ajiye shi zai aiki mutum 50. To wannan mutum 50 da ba sa wannan aiki, ina za su je su yi aiki? Kan kamfanin ka kamata su yi aiki. Kamfani kuma a Najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasan nan ya assist ba, saboda me zai aiki da dizin ne. In ya dabi mutane aiki kamar mutum 100 a kamfani suna aiki no wage salary, dizin na nawa zai sha yi aiki? Amma
ka san haƙinka ne na dan ƙasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya.
Haƙina ne kuma ina nan ina san in bibiya din. Menene bibiya? Muna da kungiya, muna kafa kungiya, muna so kungiyar in tai ƙarfi. Ka san duk abin da za a ce tsintsiya madaurin ki daya. Idan aka ce kun kai ku 10 ko ku 20, in kun kai ku 10 ko ku 20, to za ku itikarar kowanne mutum ne zai kuma ganku da mutunci. Idan tambayar ne ma za mu tambaya, za kuma a ba mu amsa daidai da yanda ya kamata. To amma muna so sai mun yi ƙarfi ne. Idan mun yi ƙarfi insha Allah muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi san zama da shi mu tambaye shi. Amma an ba a kungiyance ba, ba abu da zai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da mukwarasi.
To malam sunanka?
Mamman Lawa.
To malam Mamman Lawan, kana biyan haraji na gwamnati na kasa?
Ina biyan haraji na gwamnati na kasa saboda ina da mota, ina yin driving license kuma ina yin particular na mota. So a gaskiya dai abinda muke biya dai abinda shafi haraji mu da muna biya, mun kuma ba mu ga amfanin biyan da muke yi sakamakon ga rashin ayyuka ya mana yawa, talauci ya mana yawa, ga hayaniya a arewa musamman ma yankin da na fito jihar Bauchi irin Adamawa da Maiduguri kuma yankin Kaduna Kano ga kinnafin ya bayyana kasa. Kuma muna roƙon gwamnati da Allah da ta duba halin da ƴan arewa da halin da Najeriya muke ciki, da ta duba da Allah ta kama nan tsaro duk mu samu zaman lafiya. Yanzu aikin da muke yi mu ƴan kahaya ne, mu ƴan kahaya ne muna zuwa irin Kaduna, Jos, Maiduguri, Raida, muna zuwa mu kai fasinja. Yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya ba mu iya samun fasinja. Yanzu ya ƙare ma balas ma ba mu iya yi sakamakon rashin aiki, sakamakon rashin wannan tashin hankalin da yake faruwa arewa da kuma ƙasa gaba daya. Muna roƙon gwamnati don Allah da Annabi, don Allah batun kame na wani cin kuɗin wai wani ya ci kuɗin makame ya ci kuɗin mai a duk a bari, da Allah da a duba ƴan ƙasa, da Allah da mana aikin da ya kamata. Don akwai matasa iri na 100,000 abun na arewa, akwai su kudu da yamma sama da 100,000 wanda ba su da aikin yi, ko ba ka bane ba su da aikin yi kuma suna da mata da yara, kuma suna biyan kuɗin makaranta mai abin da yaran su karan kansu suna biyan kuɗin rentin na gaban na gida. Wani gidansa ne yake zaune, wani kuma gidan haya ne yake zaune, baya da aikin yi, baya da hanyar samun naira 10 da ya ci da iyalansa. Yanzu ga kwai jama'a da yawa wanda suke zuwa Abuja leburanci, an haka suke kwana akan hanya ba aikin, ba kuma naira 10 da su ci abinci.
Amma wannan haraji da ka ce kuna biya, ka san haƙinka ne na ɗan ƙasa, ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe, kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa?
Ai irin wannan bibiyan da al'umma suke yi, irin wannan bibiyan da kake magana, ai an jima ana bibiya. Ya kamata a ce bibiyan da muke inda shi zai amfani da tun bayo ba muka samu cigaba kan wannan bibiyan. To duk bibiyan da muke ba duba al'umma kan wannan bibiyan da ake yi, shi yasa muke komawa baya.
Ko zaka gabatar da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Malam Yusuf Bauchi.
To Malam Yusuf, kana biyan haraji kuwa na gwamnatin tarayya?
Akwai ta hanyoyin da mukan biya haraji, kamar da yake ina da mota nakan na canza mata takardu kowane shekara, kuma akwai hanyoyi, akwai dai haraji a bankuna ma ana ciccire mana, akwai dai hanyoyi da yawa da akan ciccire mana haraji VAT in ka sayi abubuwa, in ka sayi wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka, ko da baka kai ba ma'aikacin gwamnati bane, kamar ma'aikatan gwamnati ana cire musu a office, wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji. To wanda kuma baya shago ta wani lokaci suna da hanyoyi, ta kowane hanya dai kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji.
To ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe?
To gaskiya kamar yadda ka sani, Najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba. Babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ina ake da shi ba ake da shi ba akan ce mana da shi ake biyan salary da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba mu bibiya
so ba ka san cewa ƴancin ka ne kai bibi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe
eh mun san cewa ƴancin mu ne to amma lokacin da ka tsaya wani ƴanci ka san kaman da ka sani Najeriya ba abin da za ka nema ba nemi ka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kaman da ake ce akwai freedom of information ko kuma menene da ka je office ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa za ka je neman kudin abin da za ka ci na ko za ka je bibiyar labarin ya kai da wasu haraji za ka karɓa nan ka babu mai sauki ba ne.
Jalla masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga tattaunawar Sale Shewa Ashaka da masanin tattalin arzikin kasa
to ko zaka gabatar da kanka
sunana Ishawu Aliyu ina sharhi akan tattalin arzikin kasa
to mallam Ishawu da Allah ya muna so ne mu tambaye ka cewa kaman menene ma haraji tax kenan a turanci
wato haraji wacce gudunmuwa ce wacce dan kasa aka dora masa ya samar domin kasar sa ta dore shi kuma wannan haraji yana nan kala biyu akwai harajin da ake dora ma dan kasa kai tsaye akwai harajin da ake sa ma dan kasa wanda ba kai tsaye ba sannan kuma wajen tsarin fitar da haraji a wannan tattalin arziki na duniya da ake ciki mai ci gaba akwai harajin da akan auna ci gaban tattalin arzikin ta a dora maka akwai kuma wanda yake kallon sanda tattalin arzikin ka ya ragu wato ya ragu shine regressive tax akwai kuma harajin da ake dorawa saboda wani yanayi na kasuwa wanda duk waɗannan haraji ana amfani da su ne na farko a tabbatar da ita ƙasa ta tsaya da kanta saboda kafin kai kowa yayi wani abu sai an dora haraji shi yasa a tun tsohuwar duniya mutane a cikin kauyaku ake dora musu haraji na jangali saboda a kiyaye musu dukiyansu a kiyaye musu rayuwarsu shi yasa aka samar da tsaro na farko in shi kadai ka bayar da haraji domin su a tsare maka ranka da sana'arka to ka biya haraji kuma dan da duk baka biya ba to a tattalin arziki na zamani na duniya duk wanda bai biyan haraji ba cikakken dan kasa bane shi yasa kake ganin ko zaka shiga zabe sai an tambaye ka ina takardun harajin ka ko kuma wasu abubuwa da suka danganci shugabancin mutane
kamar daga wani shekara ne a ce ya kamata a ce shi dan kasa yana bin haraji yana biyan haraji
to a ya danganci da kalan harajin shi yasa nace maka akwai haraji na kai tsaye akwai haraji kuma wanda yake ta wanda ba kai tsaye ba duk dan kasan da ya dauki abin da aka a kasan in yau aka yi shi an biya mishi haraji ko ba shi ya biya ba saboda misali zai sha madaran gungwani to madaran gungwanin na an sa mata value added tax
to shine kanan idan mutum ya siyayya kenan zaka ga kamar an saka VAT a kasa
ko da napkin aka saya ma jaririn da aka haifa zaka iske akwai harajin da aka biya ma napkin din wanda baya jaririn ya biya ba amma iyayensa suka biya amma kuma akwai harajin da akan dora mutum a da bayan ya kai wasu shekaru a wasu tattalin arzikin kasa to amma a Najeriya yanzu ba mu da irin wannan haraji sai dai haraji da ya shafi wanda duk ya tafi makaranta ga irin harajin da zai bayar wanda duk ya tafi asibiti ga irin harajin da zai bayar wanda duk yake aiki ga irin harajin da zai bayar haka kuma duk wanda yayi wani kasuwanci ko da ta na yanar gizo ne ga irin harajin da zai bayar kai ko da kuɗi ne a cikin bankin ka kai siyayya kace bari in biya anan shi ma akwai harajin da aka dora maka saboda haka shi yasa shi haraji bai da wani coverage na shekaru saboda abin da ake son aikin haraji shine ya kiyaye rai saboda shi kuma a rai babu karamin rai babu babban rai duk rai ne
idan na fahimce ka kenan shi wannan haraji kenan da mutane ƴan ƙasa suke biya kenan da shi ne ya kamata a ce ana amfani wajen inganta rayuwar su tituna lafiya tsaro kenan
shi haraji dama wani babban abin da ake ce mishi wato kamar a ce menene cikakken hasken haraji to a turanci ana ce mishi principle of quid pro quo wato returns benefit ba harajin da ka bayar wanda ba kanka zai dawo ba a dokan haraji saboda haka ne ake cewa kowa ya bada saboda idan baka bayar ba kuma kazo kace abin da baka bayar ba to ka hanci kan gwamnati ka hanci sauran masu bayarwa shi yasa aka yi doka aka ce duk wanda aka ce ga haraji kaza ya gudu ya kibiya ko kuma ya samu dukiya ya bada haraji ya kibada haraji irin waɗannan yanayi yasa dole dan adam ya gane cewa shi harajin da yake bayarwa yana bayarwa ne domin kansa kuma domin kasarsa kuma domin tattalin arzikin sa
kenan idan na fahimce ka kenan dan kasa yana da yanci kenan ya bibiya kaman me gwamnati take yi da haraji da yake biya
kwarai da gaske wajen bibiyan ma musamman akwai dokokin da aka samar wanda ake cewa Freedom of Information Act wannan Freedom of Information Act wato doka ce da aka samar wanda tana karkashin Office of Attorney General na kasa wanda doka ce da ta ba dan kasa izinin ya nemi bayani akan abubuwan da ake gudarwa na gwamnati ma kenan balantana haraji tana da yanci na biya haraji kai ina zo nazo hukumar haraji a sanar da ni harajin da aka samu in kai mai yawan shan Coca-Cola ne kace shin lemun kulban nan da aka kara naira 10-10 shin nawa ne aka samu a cikin watanni uku da suka wuce nawa ne wannan haraji ni mai shan Coca-Cola ne na biya sannan kuma kana da dama ka bibi hukuma ma'aikatar kuɗi shin harajin da aka karba aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da gwamnatin jihohi na gwamnatin tarayya me aka yi da shi ne a ina aka zuba shi kuma menene tasirin shi a kaina wannan dan kasa yana da wannan dama a karkashin Freedom of Information Act wanda aka yi a cikin 2011
menene illar rashin biyan haraji ga kasa
farkon illar rashin illan kin biyan haraji shine dan kasa ya rasa yancin sa a matsayin sa na kasa shi kanshi na biyu kuma ya jefa kasan cikin hadari in kowa zai ki biyan haraji shikenan ba kasa saboda man fetur da ake sayarwa ta dogara ne da zaman lafiyan kasan da kuma samar da dokokin da aka yi domin kasan ta zauna lafiya kuwa ya nemi arzikin sa na halali saboda haka shi haraji shine rayuwar mutane idan ka dauki haraji a matsayin sai sunan sa na haraji zaka iska cewa dan adam ya koyo dabaran haraji ne tun daga wanda ya halicce sa musamman wanda yake bin addinin musulunci game da haraji zai iska cewa akwai su jizya wanda Allah ne da kansa ya umarci a bada irin waɗannan haraji makansa amma kuma ga abin da za a yi masa da su kuma ya faɗi waɗanda za a ba to irin waɗannan su ne abubuwan da yake direct kuma shi yasa duk wanda yake biyan haraji na Allah Allah da kanshi ce to shi zai faɗa da shi to kaga in Allah shi zai faɗa da kai to ya za kuma kace kai baka biya kuma gwamnati ka ce faɗa da kai
Yanzu kuma ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Bayo Allah duro.
Musa Rabe kuma da sake saduwa da ku a cikin zaran mu na yau da gobe bangaren yake girki. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani tabaka lashe ko kuma makulashe irin na kasar Zuru. Malama Umma barka da zuwa.
Barkan mu dai Hajiya Binta.
To malama Umma na cikin ce za mu yi wani girki wai sauran shi cikaka.
Cikaka. Tabbas.
Allah ɗaya dai gari babban.
Allah ɗaya gari babban Hajiya Binta.
To shi wannan cikaka menene shi?
Shi wannan cikaka ana kiran shi halallaba zuru.
To wato kamar kalallaba ne.
Kamar kalallaba.
To.
Halallaba zuru.
To idan ina bukatar in yi wannan kalallaba a gidana.
Na'am.
Dan me nake bukata?
To abin da zaki fara tane da shine garin dawa. Ko a ce mu ce dawa da wake. Idan kika samu dawa da wake, kika gyara dawan ki, kika gyara waken ki, sai ki hada, sai ki kai su nika. Idan kika kai su nika aka nuko, sai ki zo sai ki tankade su. Bayan kin tankade su sai ki samu kuma toka mai kyau toka ji irin wanda ake girki irin ta murhu
to
to mai kyau zaki samu ita ma ki tankade ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda mai biyu yanzu ne zaki fara yin abun duk wanda zai yi cikaka ɗin ya tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kada niyya
to
ko kuma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin kike so a cikin yaji ki daka da yaji
yaji mai dandano
yawa yaji mai dandano sai ki samu akwai kuka
to
sai kuma kanwa an kika tanaji wayannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankade shi da waki wanda aka nuko miki dan kika samu wannan garin dawa yadda ne kike da bukata zaki iba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi in ce kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sai a ciki dan ki ko ambu kin dai ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake ne amma ko ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake sanallaba a cikin
wato zai fina dan wake ruwa
yau
zai
yi ruwa eh kuma ki kara mishi almashi mai kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka
haka kayan
yanka ka zuba ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar kalallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta mun kika sa shi a wuta kisan mun ce kalallaba zuwa to mu wannan kalallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka ne kyau da muka ce ka da fitanin jikin tun farko ita sai ki dauko ka dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi
to hare
toka da kika sani hajjabin in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bashi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko wannan tsintsiya sai ki barbaza tokan haka
da shi wasa da shi a
fale-falen suyan sai ki dauko wannan kwadi naki sai ki zuba
wato tokan ce a matsayin
mai tokan ce a matsayin
mai da yawa ake sa ku kadan
a ba da yawa ake sa sai dai misali
kuma barbadawa
yawa eh kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai ga su in ya ga su sai ki juya yana ki juya ka lallaba haka shi ma ki juya
wato in wannan gefen ya ga su zai
dadako
wace dadako ne kawai ka daga
kuma ka daga sai ka
yi shi juyin waina
sai ka yi shi juyin waina can ma in ya ga su sai ka kwashi haka haki tai harki
wato kenan ba zai kama kwanan ba
zai kama kwanan
albarkacin wannan tuka
cikin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka
ka ji ba
eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko sai ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar dai kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki ya ga su juya bayan ma ya ga su sai ki kwashe shi gabaki daya to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutum ya taraje shi yanda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa za ka jijjiga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wani mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ki ce ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka hada da tarugu saboda ya kanshi idan ki gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yarye da yajin sai a yarye da mai sai a ci
wato kadai kan kwadai dan na jin yana
lafiya kan lafiya dai da ki ci hajiya
ne kin ga dawa
ga dawa
ga wake ga toka
ga toka
gaskiya
ta kuma sannan
kayan sinadarin
nan yawa ɗin sinadarin nan da zaka saka a ciki
gaskiya amma mutane
ba yana yanzu a ba bar kawai mutum yanda nake ba
gaskiya
masha to kin gani
ni ce sheda to malama uyin mun gode da wannan fatan mu saurare zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya maka ne wai za a yi kallalla ba tare da mai
ba tare da mai ba sam
sai da ba mu alheri
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu ne Mr. Charleston Mark ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a kasance lafiya
Thank you. Saturday.